فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau asabar 8 ga watan ramadan hijira ta 1443 ya dace da 9 ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin suratul qasas kuma za mu ci gaba daga aya ta 29 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan manzancin annabi Musa alaihi salam فلما قضى موسى الحج
لعلي عاشق لا بصبر الموت النور
فلما قضى موسى الأجل الله ما دوك تي يتي لوكاتين دا نيو موسى يغما وعدي نكيو وندا اكاي الكوري اتكانينسا دا دتي جون مدينا ko Allah yana tabbatar mana annabi Musa alaihi salam ya cika wa'adin sai da ya gama wannan wa'adi ya dauki matarsa za su bar gari wa sara bi ahlihi yayi tafiya da iyalinsa absara shine a nasa min janibi turina annabi Musa alaihi salam sai ya hange wuta a gefen dutse قال لأهله سيتم يا نساء امكثوا إني آنست نارا هجراني للينا أنج وتوتا لعلي آتيكم منها بخبر لنا يوى إسامو لاباري أو جم والنوتا ماذا من تفسيري كنا شواء وأن ذوك شأن موسى عليه السلام يا أتشي هنيا أقطع الطريق غادري غادوه yace ma iyalansa ku jira zan tafi wajen wancan wuta mai yiwuwa ki samo labari game da hanyar mu aw jazwatin minan nari ko in samo makamashi na wuta la'allakum tafsaluna saboda tsammanin ku samu jin dumi inda akwai sanyi a cikin garin wato duk sa'ilin da Allah madaukake ya faɗi magana wannan maganar sai ta samu tana ɗauke da ilimi ita kanta wannan ayan tana ɗauke da ilimi mai yawa ƙwarai haka dai da farko Allah madaukake ya tabbatar mana annabi Musa bai bar gari ba sai da ya cika alƙawari wato wannan yana nuna muhimmancin cika alƙawari an yi alƙawari da annabi Musa sadakin matarsa kiwo ne shekara 8 ko 10 annabi Musa alaihi salam Allah ya tabbatar da bai bar garin ba sai da ya cika wannan alƙawari Allah ka sa mu iya cika alƙawura wannan abin koyi ne gare mu falamma qada Musa al-ajala idan Allah madaukake ya faɗi magana akwai ilimi a cikin sa to sannan wannan ayar tafiyar da annabi Musa yayi yake nuna mana kamanci a tsakanin manzancin annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabawa biyun suna da kamanni ne yawan gaske wannan surar ma musamman Allah ya saukar da ita ne saboda karfafa bayani game da kamanni da yake tsakanin manzancin annabi Musa da kuma manzancin annabi Muhammad ka dauki misali da wannan labari da ya zo cikin ayar nan akwai abubuwa kamar guda hudu da za mu lura da su na farko Allah madaukaki da yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salam ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi annabi Musa ya zama to shi yake tafiya da iyalinsa ba iyalinsa ke tafiya da shi ba shi yake tafiya da ita domin akwai bambanci da sara bi ahlihi da kuma sara ma'a ahlihi akwai bambanci wato ya zama annabi Musa shi yake tafiya da iyalin wannan yana karantar da mu ba daidai ba ne ya zama to matarka ita ke tafiya ita kadai idan da hali in ba larura ba ne ya kamata ya zan da kai da ita za ku yi tafiya akwai bambanci a nan دليل على أن الرجل هو القائد صبر أمين الله مدعو بكيه فلا أجد سورة النساء الرجال قوامون على النساء مذاكي سيواد قلاوان الأمر ماتا أقول أكنا دوكيا تنا دوكيا تفير قتاريا في تفير سيطة كدي الله مدعو بكيه يا كبتا دورنا عشان القرآن كما أجند أن موسى عليه السلام يكين ينا تفير تارد يا لسا wannan shi fi dacewa ga rayuwar musulmi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd sai dai da yake an samu canjin zamani yanzu akwai tsaro fiye da da saboda haka yasa kaga tafiyar a yanzu ba a damu da sai an yi ta da iyali ba za ka ga ita kadai ma ta yi tafiyar ba tare da ana fargaba ba abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya kira matar annabi Musa alaihi salam da ahlihi wato waɗannan kalmomi guda biyu sun tabbata a cikin alqur'ani a kira mace iyali a kira mace azzauja matar aure ko wannan su ya tabbata daga bayanin Allah subhanahu wa ta'ala tusamma ahlan wa qad tusamma zawja in ka dubi labarin annabi Adam alaihi salam wa kunna ya adam kun anta wa zawjuka aljanna muka ce ya adam da kai da matarka ku zauna a aljanna kaga yace wa zawjuka kalmar azzauju Allah ya kira mace da shi to anan fa sara bi ahlihi bace sara bi zawjatihi ba amma duk ma'ana daya ne to ana iya kiran matar aure iyali ana iya kiran ta kuma mace matar aure din wanda dukkan su sun tabbata a cikin alqur'ani Al-Uthaymin da yake magana game da fassaran wannan aya da yake bada labarin annabi Musa alaihi salam yace inna husahaba ma'ahu wannan aya tana nuna mana cewa annabi Musa ba da matarsa kada yake tafiya ba domin jam'u da yazo cikin bayanin ya gwada cewa suna da dan yawa kaga yace musu umkutu kujira ne ba ita kadai bane kenan da yace kujira ne din nan ya gwada cewa a tafiyar to wanda ma bayanin ya zo cikin littafin tafsiri lokacin da annabi Musa zai yi tafiyar yana da mai masa hidima wanda yake kula masa da dabbobi kuma da yake bayan auren an samu kusan shekara goma kaga annabi Musa har ya haihu duk wannan ya zo cikin bayanin malaman tafsiri amma babu nassi karara daga bakin manzon Allah annabu kulli madlahu min awwalin akadi bakir ma'ahu lokacin da aka kulla auren wannan yake nuna cewa babu laifi don an kulla aure ana bin bashin sadaki annabi Musa alaihi salam sadakin auren sa zai yi kiwa shekara 8 ko 10 amma da aka kulla auren sai aka bashi matarsa kuma duk sa'ilin da aka kulla auren bashi mutum yana iya kwanciya da matar har ma su hayayya fa kafin ya biya sadakin sai dai komai dadewa dole sai ya biya wannan sadaki kuma ko da mutuwa auren ya yi sai ya biya wannan sadaki ko mijin ya mutu ko matar ta mutu ba za a raba gado ba sai an ciro wannan sadaki amma Allah ya yi sauki ya ba da damar a kulla aure ana bin bashin sadaki idan kana dauka abin kunya ne to ga annabi Musa alaihi salam ga annabi Musa alaihi salam idan ana maganar mafi daraja a halittar dan adam mutum na farko annabi Muhammad to na biyun fa akwai gardama malaman sunna sun yi ja'in ja waye yake bin bayan manzon Allah akwai wanda suke cewa annabi Ibrahim ne wasu kuma suka ce ina annabi Musa ne idan aka ce mutum na biyu wanda ya fi daraja a duniya ya yi auren bashi to kai kuma ba annabi Musa alaihi salam bai dauki kansa a komai ba ya tsare mutuncinsa ya kiwo na shekara 8 ko 10 saboda za a bashi mata Allah ka samu iya koyi da waɗannan bayi saboda ka kafin ma ya bar garin ya samu haihuwa da ita wannan mata shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ma wannan labarin ba saboda babu wata fa'ida da za mu samu wato duk labarin da shi Allah da kansa yake bayarwa akwai fa'ida da za ka samu domin haka ba za ka samu sunan matar annabi Musa sunan dan annabi Musa sunan mai hidimar annabi Musa wannan ba za ka ganshi ba a Qur'ani kuma ba za ka ganshi ba a hadisin manzon Allah babu kuma sahabban manzon Allah ba su tambayi annabi ba saboda su sahabbai sun sani ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa idan Allah ya ba mu labarin annabi Musa da matar shi bai gaya mana sunan matan ba Allah baya son mu san sunan matan ne idan kuwa Allah bai gaya mana sunan matar ba wa zai gaya maka shi kan kama zan Allah bai san labarin ba sai da Allah ya gaya mishi to dama dama shi annabi ya kan tambayi mala'ika Jibril sai ya bashi amsa ba mu taɓa samun sunaye ingantattu daga bakin manzon Allah game da matar annabi Musa mai hidimarsa mahaifiyar annabi Musa duk wannan sai dai ka same su daga labarin ahlul kitab wannan ya nuna cewar suna tafiya suna da yawa. Annabi Musa alaihi salam sai ya ce ku zauna in kusu. Darasi na uku a nan, bai kamata musulmi ya kai iyalinsa ga halaka ba. Bai kamata musulmi da kansa ya ɗauki iyalansa ya kai su ga halaka ba. Me ya faru? Annabi Musa alaihi salam yana cikin tafiya sai hangi wuta. To dama bisa ka'ida matafiya su suke hura wuta, domin dabbobin daji ba sa son ganin wuta. Dabbar da take zama a daji, dabban da take kiwo cikin dare, Allah ya riga ya gama tsara halittanta, ba ta bukatan haske. Idonta yana kallo a duhu. Duk wata dabba mai kiwo cikin dare, Allah ya tsara mata halitta, idanunta suna iya kallo a duhu. Kai ne ba za ka gani ba a duhu, saboda Allah ya sa abincinka da rana ne. Amma waɗanda Allah ya sa abincinsu yana dare, wallahi dare, duhun dare baya hana su gani. To ba abinda suka tsana kuma kamar ka su ga haske, saboda suna iya ganin hasken. To idan aka kunna wuta, wannan wutan koransu yake. Domin haka matafiya ko a zamanin da, idan tafiya ta kama ka, idan kuna cikin ungulumin daji, in dai ka kunna wuta, ka kwanta a gefen wutan ka yi baccinka, ba abinda zai same ka, saboda duk wata dabba gudun wutan take. So Annabi Musa alaihi salam da ya hangi wuta ya san matafiya ne suka yi zango, ya sani tunaninsa kenan. Shi yasa sai Annabi Musa alaihi salam ya ce in kuto ku jira ni. Me yake karantar da mu? Me yasa Annabi Musa bai dauki matarsa sun tafi inda wutan yake ba? Saboda idan Annabi Musa ya dauki iyalansa ya kai su wannan guri, to babu shakka ya kai su ga halaka. In aka ce matafiya, kai ka san akasari matafiya maza ne, in ba larura ba take sa mutum ya tafi da mace. To kuma ana samun ɓarayi, ana samun ƴan fashi, ana duk dai ba mamaki sun kunna wutan. Annabi Musa ya hanga, saboda haka Annabi Musa yana da hankali, sai ce ku zauna a nan. Bai ɗaibe su ya kai su ba. Wannan yana karantar da mu bai kamata musulmi ya ɗauki iyalansa ya kai su ga halaka da hannunsa ba. Bai kamata ba. Mastafa'a ila zalika sabila. Saboda haka duk ƙoƙarin da za ka yi ka tsare iyalinka, abinda zai taɓa mutuncinsu ko abinda zai zubar da jininsu da duk wani abinda zai iya tozarta su, bai kamata a ce kai mai gida da kanka za ka jawo shi ba. Annabi Musa alaihi salam qala li ahlihi in kutu ku jira ni inni anastu naran na hangi wuta. Na hangi wuta, wannan shi yake gwada maka cewa Annabi Musa alaihi salam yana da kishi. Wajibi ne musulmi ya zamanto mai kishin iyalinsa. Idan ya ɗaibi iyalan ya kawo su ga matafiya, ba abin da ba zai iya faruwa ba. Annabi Musa alaihi salam sai ya ce ku zauna, ku zauna, bari in je ta yi in samu labari in dawo, ta yi in samu muku ɗan makamashi kuma ku ji naku ɗumi. Kaga bai zai kai su wurin ba. Saboda me? Saboda kishin iyali. Wannan kishin kar ka ɗauka ya fara daga manzon Allah, tun daga Annabi Musa alaihi salam. Wannan kishi ya kamata duk musulmi a same shi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina. Wannan hadisin yana sahih Bukhari, babu gaira, babi game da kishi. Akwai babi musamman da Imam Bukhari ya yi game da kishi, ya kawo hadisi na 7416. A lokacin da manzon Allah ya dawo Madina, akwai manyan ƙabilun Larabawa na garin Madina ba sa zaman lafiya, babu jituwa da Al-Khazraj da kuma Al-Aus. A lokacin da manzon Allah ya dawo Madina ya tara suna yaƙi, Allah ya haɗa kawunansu ta dalilin hijiran manzon Allah. Ko ɗaya daga cikin shugabannin ƙabilun ana ce masa Sa'ad bin Ubada, shine shugaban Banul Khazraj, babban ƙabila ce, yana da tsananin kishi. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, ƴan uwansa wato mutanen ƙabilar Khazraj, yake dukkansu Al-Ansar, suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shugabansu mai tsananin kishi, yana kishin mace, don haka in ya tashi auren mace, budurwa yake aura, bai dai aure ba zawara ba. don kar ma ku yi kiriya da shi wani tunani ya zo mar ka ma taba kwanciya da matarsa, wato shi bai zama ya auri bazawara ba, budurwa yake aura. Na biyu, idan ya sake mace, idan ya sake mace to wannan matar ba za ta yi aure ba har abada, ba zai yi ba. Fat tara a rajulun minna an yi tazawwaja min shiddati ghayrati, ya saki mace sannan a ce a wannan kabilar wani mutum ya aure ta, to ba zai taɓa yiwa ba. To kaga aikin da ka sake ta ya kamata kuma shikenan ka fita harkanta. Amma shi Sa'ad bin Ubada bai yadda ba, bai yadda ka riga shi aure ba, kuma bai yadda ka aura bayan ya aura ba, saboda tsabar kishi. Lokacin da suke gaya wa manzon Allah, sai manzon Allah ya ce innahu la ghayrun, kai lalle wannan mutum akwai kishi, kishin nasa ya kai. Ka san abin mamaki? Sai manzon Allah ya ce wallahi na rantsa muku da Allah, ana aghyaru minhu na fi kishi. Kaga da kishin nashi, sai manzon Allah bayan annabi ya tabbatar yana da kishi, ce kai wannan akwai kishi. Sai manzon Allah ya ce to wallahi na fi shi. In ji manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ana aghyaru minhu, duk yanda ya kai ga tsananin kishi na fi shi. To sai manzon Allah ya ce wallahu aghyaru minni, ni kuma Allah ya fi ni. Ni kuma Allah ya fi ni kishi. Kaga dai an baka misalin ma kishi. To manzon Allah ya fi Sa'ad bin Ubada, shi ko Allah madaukaki ya fi manzon Allah. Shine sai annabi ya ce min ajli zalika, min ajli ghayratillah, harrama al-fawahisha ma bahara minha wa ma batan. A dalilin kishin Allah, a dalilin kishin Allah yasa Allah madaukaki ya haramta al-fasha. Ai idan ba dan Allah yana kishi ba zai haramta ba, sai ya halatta. Amma sai Allah ya ce zina ba kyau, liwaɗi ba kyau, kaza ba kyau, saboda Allah yana kishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala shakhsa abyaru min Allah, isa ke maimaitawa babu wanda ya fi Allah kishi. Wannan hadithun muttafaqun alaihi, yana sahihu al-Bukhari, kuma yana sahihu Muslim, yana kitabun li'an, hadisi na 1498. Don haka yasa su annabawa gaba ɗayansu masu kishi ne. In ka lura da wannan hadisin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah kishi, ashe kenan duk annabin da Allah zai aiko za ka samu mai kishi. Don haka duk inda aka samu musulmi ba shi da kishi, to babu shakka bai bi tafarkin annabawa ba, bai bi tafarkin manzannin Allah ba. Ba yadda za a yi kishi ya ragu a zuciyarka face na ƙasar imani. Babu yadda za a yi kishi ya ragu a zuciyarka face na ƙasar imani. Yanzu mutum nawa ne musulmi da kansa yake ɗiban matarsa da yaransa ya kai su wajen shakatawa da walwala? Shi da kansa zai kai su wai saboda su ji daɗi. Ai wannan gurin da ka je, kar ka ɗauka na kirki kaɗai ke zuwa, akwai wanda kuma shi farauta ya je yi. Ya je farauta ne, mutumin banza ne, ya san babu inda zai samu wato mutanen da zai lalata, sai ya tafi wannan gurin. Saboda haka abin da ya kai shi kenan. Idan ka zo da matarka ya ga ta masa, idan shedan ya shiga tsakanin namiji da mace, babu mai iya raba su sai Allah. Saboda haka za ka ga miji ya zama abin tausayi, ya zama abin tausayi, farka yana juya matarsa, ya kuma sani ba abin da zai yi. Inda za ka tambaye shi ya abin ya faru, zai ce maka ai shi ya ɗauki matarsa ya kai ta wajen shakatawa, daga nan wannan ya taho a to wannan matarka ne aka gaita. Kana ganin kamar wasa ne, shi shedan ba wasa yake ba. Annabi Musa bai yadda ba. Ya kamata mu dubi abin da manzannin Allah suka yi, mu riƙa koyi da su. Allah ka sa mu iya. To sannan kuma abu na hudu, Annabi Musa alaihi salam ya nuna cewa mutum ne wanda yake zama da matarsa zama na ƙwarai. Ka san akwai mutumin da in zai bar gida bai gaya wa matar shi, wannan bai kamata ba. Za ka bar gida, ya kamata ka sanar da iyali, domin komai zai iya faruwa. Komai zai iya faruwa. Tafiya ce za ka yi, akwai mutumin da zai yi tafiya ya shekara biyar matan bata ma san zai yi kwana bakwai ba. Muna ganin tambayoyi iri-iri. Amma ka dubi wannan ayar da muka karanta kawai. Annabi Musa bai bar su a duhu ba, bai bar su a dare ba, sai da ya gaya mata kuma ya kwantar da hankalinta. Yana gaya mata, to ku jira, zan tafi kaza, in na je ga abin da zan yi, kuma ga dalilin tafiyar tawa, la'alli atikum min ha bi khabarin, zan bar ku a nan ne don zan tafi neman labari, kun ga mun bata. Shi kaga iyalinka ya kamata ka san ina kake tafiya. Aw jazwatin minan nari, ko ku in samu makamashi na wuta, la'allakum tasaluna, akwai tsammanin ku samu ma wato jin dumi, ta yiwu ku samu jin dumi ta dalilin haka, shi ya sa zan bar ku. Kaga nan Musa ya sanar da iyalin shi, wannan ita ce sunnar manzon Allah. Wato duk abin da annabi Musa yake yi, wallahi da za ka komo ka tarihin annabi Muhammad, za ka ga kusan iri ɗaya ne. Saboda haka isa a cikin littafin At-Taura, babban siffa ta manzon Allah shi ne yana kama da annabi Musa. Wannan yana cikin littafin At-Taura, annabi Musa alaihi salam yana kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka za ka ga duk abin da manzon Allah yake yi shi ne annabi Musa alaihi salam ya aikata. Wannan yazo da bayani, wato annabi Musa yana sanar da iyalinsa, haza min ajliki, ai abin da yasa zan tafi in bar ku a nan, saboda ma taimakonku ne, saboda mu samu labari ko ku in samu makamashin wuta wanda za a hura ku, ma ku ji dumi, gashi ana sanyi. A suratul Nahl, nan ma Allah madaukaki ya kawo misalin haka, da yake labarin annabi Musa ya zo a surori daban-daban. A aya ta bakwai suratul Naml kai ya ce, iz qala Musa li ahlihi, nan ma li ahlihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, inni anastu naran, ya ce na hangi wata wuta, sa'atikum minha bi khabarin, zan zo muku da labari idan na dawo, aw atikum bi shihabin qabas, wanda shi ya bambanta wannan aya da waccan ta suratul Naml, ko in kawo muku makamashi, wato a samu gawayi ya dan ɗebo ya zo ya samu ciyawa ya hura, shu'lat nar, la'allakum tasabun. A suratul Taha, nan ma Allah ya bada labari, wato Allah yana ta maimaita wannan gabar, me yasa Allah yake maimaitawa? Saboda akwai ilimi a ciki, akwai ilimi. Duk maganar da kaga Allah ya maimaita ta a Qur'ani, to akwai sako musamman wanda Allah ya aiko shi ga masoya manzon Allah. A suratul Taha aya ta 10, izra'a naran, lokacin da annabi Musa ya hangi wuta, fa qala li ahlihi, sai ya ce ma iyalinsa, imkutu inni anastu naran, kujirani na hangi wuta, la'alli atikum minha biqabasin, ta yiwu in dawo muku da makamashi, aw ajidu 'alan nari huda, ko in samu shiriya a wajen wutan. Kaga in samu shiriya shine yake cewa atikum bi khabarin, a wata aya in zo muku da labari, saboda ai sun bata. Don haka Al-Qur'ani ya tabbatar da babu shakka tafiyar da annabi Musa alaihi salam yake yi a cikin daren nan ya bata, domin waɗannan ayoyi sun yi ishara da haka. Saboda haka da ya hangi wannan wuta yake cewa iyalai ku jira ni, zan tafi in je in dawo. Allah ka samu iya koyi da manzanninka. Sai mu je aya ta gaba. فلما أتاها ألوك شند أنا موسى يزو داما يديها نجيو تاني دقا نيسا ألوك شند إيسو والنمقلي نودية سيأكا كراشي من شاطئ الواد الأيمن تقابر فري نداما تقابر فري نداما في البقعة المباركة أوان بجريمي البركة من الشجرة تجيبا بشيا سيذكرا. Wannan misali da Allah ya bayar, me yasa ya bada shi? Kaga ana ce ma ga yanda ma annabi Musa ya ji kira din da ya taho a kwari ne, wurin kwari ne, kenan akwai dutse a wannan gurin, amma ta kwari din kwarin wannan dutse kwarin ma ta dama a wani guri mai albarka kuma yana kusa da wata bishiya kaga kenan Allah ya gaya mana ma wannan guri ne sai ya fada kar kai tsammani in ka tafi zaka ga gurin ayo babu shi ba za ka gani ba me dalili saboda ai dutsen At-Tur asali a lokacin da Annabi Musa ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ganawar da Allah ya yi da shi ana nan bayan Allah ya bashi manzanci ai Annabi Musa ya nemi ya ga Allah sai Allah ya ce ba ka iya gani na amma Annabi Musa sai aka kuranyi haske na shamakin zatin Allah hasken shamakin zatin Allah Allah ya kuranya dan kadan wannan haske da ya fada kan dutsen At-Tur sai ya nike shi ya mai da shi gari so kaga duk wannan misali da Allah yake barawa a yanzu babu shi wurin an riga an nike shi sannan shi kansa dutsen At-Tur din wanda Allah tabaraka wataala ya ciccibe shi daga inda yake domin yana daga cikin ayoyi da Allah ya gwada wa banu Isra'il saboda tsaurin kansu Allah ya taba dauke dutsen At-Tur ya dora akan su yi sujuda koko a saukar da shi to kaga an cire shi daga ainihin gurin sa na fari amma me yasa Allah yake gaya mana misali daidai ta yanda Allah ya kira Annabi Musa a kwari a gaban kwari ta dama wuri mai albarka gefen sa akwai bishiya Allah ya faɗa mana haka ne saboda mu'jiza ga manzon Allah saboda wannan bayani yana cikin littafin At-Taura wannan bayani yana cikin littafin At-Taura shine Allah ya yi haka domin Kirista da Yahudu ya sani cewar Al-Qur'ani gaskiya ne daga Allah ne sai Allah ya faɗi magana yanda kai ka ɗauka Annabi ya karanta littafin Banu Isra'ila alhali manzon Allah bai taɓa karanta wani littafi ba bai karanta ba amma ga bayanin da Allah yake ta inda ma Annabi Musa ya ji wahayi Allah sai da ya siffanta a cikin Al-Qur'ani to da aka ce min ash-shajarati wato wuri ne mai albarka abin da yasa Allah ya kira shi mai albarka saboda guri ne da Allah madaukake ya magana da Annabi Musa alaihi salam wa ba'athahu nabiyyan kuma Allah ya aike shi a matsayin annabin Allah ka san irin wannan guri to babu shakka mai albarka ne wannan yana kama da a ce kogon Hira inda Allah ya turo wahayi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah madaukake ya tabbatar wannan gurin wuri ne mai albarka sannan yana gefen bishiya to wannan kalma da aka kawo ta bishiya sai ta samu fahimta biyu na musulmai ahlus sunna suna cewa shi Annabi Musa maganar da ya ji ba daga jikin bishiya ba ne ai Allah madaukaki bai ce ya yi magana da Annabi Musa daga jikin bishiya ba su kuma al-mu'tazila wanda ita ce dariƙa ta biyu da bayyana a tarihin musulunci gaba ɗaya dan banda al-khawarij sai kuma al-mu'tazila suna cewa ai bishiya ce ta yi magana da Annabi Musa wannan kalmar ka ce bishiya ta yi magana da Annabi Musa kafirci domin idan ka ce bishiya ta yi magana da Annabi Musa to bari mu ji maganar da aka yi an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin ya Musa ni ne Allah mai renon talikai mai gudanar da komai kaga wannan kalmar ya nuna waye faɗa bishiya kaga bishiya ta zama ita ce Allah kenan Allah ya kare mu saboda ka ba daga jikin bishiya ba Annabi Musa ya ji magana ta kunnuwansa Allah madaukaki ya kira shi saboda ka yi sa Allah ya kawo kalmar nudiya min shafi'il wadi al-ayman fil buqati mubaraka min ash-shajara an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin wato Allah da ya kira Annabi Musa sai ya ce masa ni ne Allah mai gudanar da al'amuran duniya shine rabbul alamin idan aka ce rabbu mai gudanarwa al-alamin dukkan komai da yake duniya talikai gaba daya duk wata halitta saboda haka ba abin da ke motsi sai da izinin Allah shine ake nufi da rabbu Allah shike gudanar da komai duk abin da ka ga ya auku a duniya Allah ke tsara shi wato Allah ya ce ma Annabi Musa tunda wannan kalma wato ita ce ta farko wanda annabi Musa alayhi salam yaji daga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya ce masa, to ni ne mai gudanar da dukkan abin da kake gani yana faruwa a duniyar nan, ni nake magana da kai. Wannan ke gwada darajar annabi Musa alayhi salam. To in ka dubi littafan sunna sun yi gargadi game da ita wannan aya, game da tarihin annabi Musa alayhi salam, saboda tarihin ya taho da wato wata gaba wanda shirka na iya shiga, mutum yana iya kuskure, kuma za ka ga irin wannan kuskure a littafin tafsiri da yawa. Annabi Musa alayhi salam wai bai ji maganar Allah da kunnuwansa ba, wannan yana cikin littafin tafsiri, kuma wannan ba gaskiya ba ne, wannan ba gaskiya ba ne. In ka dubi Abwa'ul Bayan na Muhammad al-Aminu Shankiti mujallal na uku shafi na 433, fadallat al-ayat, wato yana cewa da za ka tattaro ayoyi waɗanda suka ba mu labarin tafiyar annabi Musa alayhi salam daidai lokacin da Allah ya yi magana da shi, domin Allah ya ba mu labari a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani, suratul Taha, suratul Naml, suratul Qasas, surori da yawa waɗanda Allah ya ba da labarin annabi Musa alayhi salam. Za ka ga cewar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da kalmar annida'u, kamar yadda ya taho a wannan aya, falamma ataha nudiya, duk inda ake ba da labarin annabi Musa za ka ji an kawo kalma ta annida'u, Allah ya kira annabi Musa, wa Allah ya kira annabi Musa. Idan aka ce an kira annabi Musa, kaga ya nuna cewar annabi Musa ya ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala da kunnuwarsa, ba ta jikinsa ba, domin wannan ya zo cikin bayanin mabiya aqidar al-mu'tazila da suke cewa annabi Musa alayhi salam bai ji maganar Allah da kunnuwansa ba, wai kowace kafa ta jikinsa ya ji maganar Allah, wannan ba gaskiya ba ne. Idan aka ce nudiya, an kira annabi Musa, ashe kaga maganar ba ta jikin annabi Musa ya ji ba, ba ta jikinsa annabi Musa ya ji ba. Wannan bishiyar da ake magana a kanta ita ce ta ja hankalin annabi Musa, in banda haka da ba a kawo bayaninsa ba. Annabi Musa yana nesa, ya hangi wuta na ci, in ba dan ya hangi wutan ba zai zo gurin ba. Wannan wutar da ya ga tana ci ashe a jikin bishiya ne. To dalilin kawo maganar bishiya kenan, ba wai Allah madaukaki ya yi magana ta jikin bishiyan ba ne ga annabi Musa alayhi salam. Annabi Musa ya ji maganar Allah kai tsaye, illa dai an faɗa mana daidai gurin da annabi Musa ya iso kafin nan Allah ya yi maganar shi. Wannan shi ne abinda Al-Qur'ani ya tabbatar mana. Annabi Musa da ya tashi ya hangi wuta da ya taho, ashe wutan nan ba wuta ce da yake tsammani ba, ba wuta ba ce, domin ya taho sai ya ga abu na ci, kuma babu alamar wutan ne, ashe mala'iku ne a cikin wannan haske da kuma kewayen gurin. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala farkon maganarsa sai da ya sanya ma waɗannan mala'iku albarka, ya sanya musu albarka, ya kuma haɗa da shi kansa annabi Musa ɗin, wa man haulaha, Allah ya sa masa albarka da kuma waɗanda suke kewaye da wannan wuta, da kuma annabi Musa yana ciki. Sai idan ka samu Majmu'u Fatawa mujallal na 12 shafin 131, za ka ga martani da kuma bayanai masu gamsarwa waɗanda suke tabbatar maka aqidar Ahlus Sunna game da labarin annabi Musa alayhi salam. Saboda labarin annabi Musa ya samu mushkila ƙwarai ta wajen fahimta, an samu rabuwan kai, akwai waɗanda a dalilin wannan labari sun yi asaran aqidarsu, Allah ka kare mu. Annabi Musa alayhi salam ya ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ayatu dalilun ala taklimin sami'ahu Musa, duk waɗannan ayoyi sun tabbatar mana magana ce annabi Musa ya ji, magana mai sauti, don wanda zai ce a'a Allah yana da sauti, babu shakka magana ce mai sauti. Wannida'u la yakunu illa sautan masmu'an, idan aka ce nudiya, an kira annabi Musa, an taɓa yin kira babu sauti, a shi kaga kenan akwai sauti. Wannan ya zo cikin Minhajus Sunna mujallal na uku shafi na 104, Majmu'u Fatawa mujallal na 10 shafin 131, akwai littafai da yawa. Kuma wannan ba fahimta ce wanda zaka ce a yanzu aka same ta ba, la tun zamanin farko. Misali daga cikin almajiran al-Imam Malik akoy malam inda ake kiran sa Abdurrahman bin al-Qasim, Allah ya musu rahma, Abdurrahman bin al-Qasim al-Majirin al-Imam Malik. Akwai littafin da ya rubuta Risalatu Sunna, yana da littafi as-Sunna, sunan littafin kenan. A cikin littafin yace wal imanu bi anna Allah kallama Musa ibn Imran bi sautin. Kai musulmi dole ne ka gaskanta cewa Allah ya yi magana da annabi Musa dan Imran, maganar kuma mai sauti. Sami'ahu Musa min Allah ta'ala, annabi Musa ya ji maganar kai tsaye daga Allah. Allah ya yi magana kai tsaye ga annabi Musa, la min gairihi, ba wai annabi Musa ya ji maganar ta bishiya ba, don magana ce kai tsaye aka yi da annabi Musa. Shi yasa ake kiran annabi Musa kalimullah, saboda babu shamaki tsakanin maganar Allah da annabi Musa alaihi salam. Allah ya yi magana da annabi Musa, kuma Allah ya ce takliman, kaga kenan babu shamaki a tsakani. Kar ka dauka wai annabi Musa ya ji maganar ta jikin bishiya. Sai Abdurrahman bin al-Qasim ya ce faman qala ghayra hadha, duk wanda bai faɗi abin da muka faɗa ba, au shakka, ko yayi shakkan wannan bayani, faqad kafara, to ya bar addinin musulunci. Saboda gaba ce mai haɗari, domin dukkan irin da aka zo maganar ta shafi tauhidi, maganar Allah, to maganar ce take da haɗari, wajibi ne musulmi ya kiyaye. Allah ya yi magana da annabi Musa, abin da ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani kenan. Wannan aya ta ce lokacin da annabi Musa ya taho, nudiya, an kira shi. Waye kira shi? Allah. Saboda abin da Allah ya ce inni ana Allahu, ni ne Allah, kaga shi ne mai kira. To me aka ce masa kuma? Allah madaukaki ya ce wa an alqi asaka, sai Allah ya ce kuma ka jefar da sandarka. Allah ya gaya masa shi ne mahaliccin talikai mai kulawa da komi, sai ce ma annabi Musa alaihi salam jefar da sandarka. To annabi Musa sai jefar da sandar. Falamma ra'aha tahtazzu, a lokacin da ya ga sandansa na motsi, shi ne suka harrafu tahtazzu al-ihtizazu, wato sandar, ai sanda sandararren abu ne, amma kuma da annabi Musa ya jefar ta ya ga yana motsi, ka annaha jannun, kamar karamar macijiya, domin karamin macijiya ta saurin motsi, ya ta saurin motsi. Wannan ya zo ta bayanin al-Imam al-Qurtubi a littafin al-Mufkim, al-Mufkim lima ashkala min tafsir kitab Muslim, yana juz'i na biyu shafi na 784. Al-jinan huwa hayyatun, yace bayda usagira daqiqun, macijiya karama, wato karamin maciji shine da larabci ake kiransa al-jinnan hayyatun. Saboda haka sai in ka dubi labarin annabi Musa alaihi salam, zaka ga kalmomi daban-daban sun zo ta bayanin wannan macijiyan. Za ka ga bayanin ya zo daban-daban, sai wani ma sai ya ɗauka kamar ko maganan na karo da juna, ba haka ba ne. Misali a suratun Naml aya ta 10, wa alqi asaka, ka ga nan ya ce wa an alqi asaka, abinda ya ɗan bambanta su shi ne an wa alqi asaka, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun, ya yi kama da yanda ya zo a suratul Qasas. Ya ce walla mudbiran, sai ya juya yana mai gudu, walam yu'aqib, da juyo ba, yana ta gudu annabi Musa alaihi salam. Allah ya ce ya Musa la takhaf, kar ka ji tsoro. Wannan shine a suratul Naml, amma anan Allah madaukaki ya ce akbil, ka juyo, wala takaf, kuma kar ka ji tsoro, innaka minal aminin, kana cikin waɗanda sun aminta. Domin duk wanda aka ce yana cikin manzannin Allah ya aminta, babu fargaba tare da shi. Wanda yake cikin manzannin Allah yana tare da Allah madaukaki, ba abinda zai sa ya shiga fargaba amma a suratul naml fa yace inni la yaqafu ladayyal mursalu aini manzanni ba sa tsoro in suna tare da ni ake ga annabi Musa kamar albishir ne an riga an bashi manzanci tunda an baka manzanci ya kuwa tsoro kuma zaka ji kana tare da Allah duk wanda yake tare da Allah bai tsoron komai a suratul taha kuma aya ta 20 Allah yace qala alqiha ya Musa sai dai tambaye shi wa ma tilka bi yaminika me ya hannun daman ka annabi Musa yace ai sanda ta ce sai Allah yace alqiha jefar da sandan ya kai Musa fa alqaha sai ya jefar da ita fa idha hiya hayyatun tas'a to kaga an samu wata kalma can yace ka annaha jannun nan sai fito da sunan afili hayyatun macijiya tas'a tana motsi qala sai yace khudha wa la takhaf ka dauki wannan sandar ka kama ka dauka idan ka kama sanu'idu hasirka al'ula zamu mai da ita suranta halittanta na farko zamu mai da wannan macijiya ta zama sandarka to anan Allah madaukaki ya kawo kalmomi kaga a can yace aljinanu wanda shine ke ka annaha jannun sannan kuma ya kawo hayyatun sannan a suratul shu'ara aya ta 32 Allah madaukaki yace fa alqa asahu fa idha hiya fu'banun mubin fu'ban babban maciji babban maciji shine fu'ban amma hayyatun karamar macijiya a suratul naml fa lamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib wato wannan ba wai yana nuna an samu bambanci tsakanin halittar ita wannan macijiya bane wannan yazo cikin bayanin Imam al-Alusi tafsir ruhu al-ma'ani mujallad na 16 shafin 177 al-hayyatu ismu jinsin saboda ta asali da larabci me yasa Allah ya kawo al-hayya ya kawo su'uban shine sai al-Imam al-Alusi yace asali da larabci idan aka ce al-hayya sunan dukkan wani maciji kenan babba ko karami to tunda wannan macijiyar sandar da annabi Musa ya jefa da ya jefar sai sanda ta zama macijiya tana motsi kamar ka annaha jannu shine Allah ya kamanta da karamar macijiya don karamin maciji shike motsi da sauri to amma asalin macijiyar babba ce shi yasa sai Allah ya faɗa a suratul shu'ara fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin wato asali idan annabi Musa ya jefar da sandan tana zama babban maciji ne amma macijin ya saba wa tunaninka babban maciji ba zai zama mai sauri ba to sandar annabi Musa ko idan aka jefar ta zama macijiya ga ta babba amma kuma sauri ne da ita kamar karamar macijiya saboda kai sa kalmomi biyun duka suka zo a cikin alqur'ani Allah madaukaki ya kawo kalmar alhayya ya kawo kalmar ta su'uba wato annabi Musa alayhi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da bashi mu'jiza mu'jiza ta farko sai ta biyu me yake masa Allah madaukaki ya ce ma annabi Musa alaihi salam an bashi mu'jiza ta farko mu'jizan farko a jefar da sanda ta zama ciki na biyu fa usluk yadaka idan aka ce usluk adkhil ka shigar da hannunka fi jaydika a wuyan rigarka ya sa hannu a wuyan rigansa yana fitarwa takhruju bayda sai hannun ya kama haske cikin sauki min gairi su'in kuma babu wata cuta domin hannu na iya haske saboda cuta wannan hasken ba na cuta ba ne wato kuma Allah yana gaya ma annabi Musa ba zai cutu ba in ka lura ko da toci ne ka haska idan ka haska tocin nan in ya daɗe kana haska shi idan ka taba gilashin tocin zaka je yayi zafi. To saboda haka idan aka ce hannun mutum yana fidda haske, tunaninka shine idan hasken aka samu lokaci ya tsawo to hannun ma zai kama ciwo saboda zai zafi. Sai Allah ya ce min gairu su yi ya riga ya daske. Duk abin da Allah ya hukunta mai iya aukuwa ne. Allah ya ce hannun zai yi haske kuma babu cuta, hasken kuma ba kaɗan ba, domin a yanda malaman tafsiri suke faɗa da rana ka tau, idan Annabi Musa ya saka hannunsa a wuya riga ya cire, to hasken da ke fita daga hannunsa yana ɗauke hasken rana. To idan aka ce irin wannan haske kuma mutum ya ɗau lokaci da shi kuma bai cutu ba, kaga wannan ba ƙaramar mu'jiza ba ce. Ba a taɓa ganin irin wannan mu'jiza ba a duniya, tunda Allah ya halicci duniya bai taɓa ba da irin wannan mu'jizan ba. Don haka Allah maɗaukaki zaɓen mu'jizar ya yi, waɗannan mu'jizozi guda biyu da ya ba mu Annabi Musa, ya ce masa wabumum ilaika janahaka minar rahab, kuma ka rungume fuffukenka idan ka shiga tsoro. Wato Allah tabaraka wata'ala ya gayar da Annabi Musa ya firgita ganin wannan sanda ta zama macijiya, ka san kuma tsoron idan aka ce mutum ya fargaba ta same shi, mutum ya razana, to ba take hankalinsa yake kwantawa ba, za a samu lokaci zuciyarsa na ta bugawa, zuciyarsa na ɗar-ɗar har dai daga baya hankalin ya kwanta. To shine sai Allah ya gaya masa ga wani lakani, idan ka shiga fargaba ka razana, to ka haɗa fuka-fukanka. Idan aka ce aljunahu a nan, almuradu bihi alyadu li'anna yadai li'insan bi manzilati jinahayi qa'ir, ka san abin da ya bambanta tsuntsu da ɗan adam, shi ɗan adam yana da hannun dama hannun hagu, tsuntsu fa fuffuken dama fuffuken hagu. To sai ya zamanto akan kira hannun ma da fuffuke, akan kira hannun mutum da fuffuke. Wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, za ka ga misalin ta a cikin Alkur'ani a wurare daban-daban. To don haka Allah maɗaukaki ya ce ma Annabi Musa, idan kana jin tsoro ka rungumi fuka-fukanka, wato ka ɗauki hannun dama ka sa a ƙasar hammatan hagu, hannun hagu kuma a sa a hammatan dama. Allah ya ce ka rungumi hannunka haka, ka ga mutum ya rungumi fuka-fukansa. Wannan fassara guda ce da fassarori da malaman tafsiri suka yi game da wannan siffa. Kuma hakika malamai suna alwashin duk mutumin da ya samu fargaba in yayi haka Allah zai kwantar da hankalin shi. Kaga wannan wani lakani ne wanda da yawa ba a sani ba. Allah ya ba mu Annabi Musa saboda idan ma ya razana, to ga wani lakani, ai ba sai ka damu ba, da ka ji hankalinka ya tashi ka rungumi fuka-fukanka, Allah zai kwantar da hankalinka. Allah ya ba mu Annabi Musa kuma ya zamanto sadaka gare mu tunda gashi nan a cikin Alkur'ani. To idan ka dubi tarihi da fassarar wannan aya da tafan tafsiri da dama, za ka ga hakika malaman tafsiri sun ba da misalai da yawa, hatta shugabanni da aka yi na farko kamar Umar bin Abdul Aziz yana daga cikin waɗanda suke ba da fatawa game da aiki da wannan siffa da Allah ya karanta da Annabi Musa. Idan mutum ya samu razana, firgita, da ya yi haka Allah maɗaukaki zai kawar da shi. Kuma ya zo ta bayanin Abdullah bin Abbas, sahabin Annabi Muhammad. Abdullahi bin Abbas ya ce amarahullahu an yadumma yadahu ila sadrihi, Allah ya yi umarni ga Annabi Musa ya ɗauki hannunsa ya rungumi ƙirjinsa. Fa yadhhaba anhu ma nalahu min alkhawfi inda mu'ayanati alhayya, a lokacin da Annabi Musa ya ga wannan macijiya hankalinsa ya tashi, sai Allah maɗaukaki ya ce to idan ka rungumi hannunka, idan ka rungumi ƙirjinka, ka sa hannunka ka rungumi wato ƙirjinka, Allah maɗaukaki zai kwantar da hankalinka. Sai Abdullah ibn Abbas ya ce ma min kha'ifin ba'da Musa, bayan Annabi Musa alaihi salam babu mutumin da zai samu razana ko tsoro, illa idza wada'a yadahu ala sadrihi, idan dai har ka ɗora hannunka a ƙirjinka zala khawfuhu, Allah zai kawar da tsoron. Domin shi yasa Allah maɗaukaki ya kawo shi a cikin Alkur'ani. To kaga Annabi Musa ya samu mu'jizozi guda biyu. Mu'jiza ta farko ita ce sanda, ta biyu fa in ya sa hannunsa a wuyan riga ya cire hannun ya rika haske. Sai Allah ya ce fa zanika alal asli fi tasniya, biyun nan nje Allah burhanani hujjoji ne min rabbika daga wajen Allah mahaliccinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da muqarrabansa yan majalisa sune almala'u innahum kanu qauman fasiqin Allah yake sun kasance mutane ne fasikai don haka yasa Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa gare su kaga annabi Musa Allah ya bashi sako kafin ya tafi sai da aka bashi makami an bashi sako an bashi makami me Allah yake mana a gaba قال سألني موسى ربي يا الله إني قتلت منهم نفسا نايلتي ناكشة ونمتون ناكشة موسى ونري فأخاف أن يقتلون إنا صورا ذات كشين وتوانا شيك من أمانة دكما قسير أن موسى عليه السلام حكا يكمات مزما idan mutum yana maka ganin mutumin kwarai sai ya kira ka sai ya ce ina so zan baka aiki kai kuma ka san kana da rauni me ya kamata kai ka gaya masa gaskiyan al'amarinka annabi Musa alaihi salam Allah ya ce zai bashi sako annabi Musa ya san yana da wani rauni raunin ma ba daya ba sai da ya kirga su ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan karantarwa ne gare ni duk wanda aka san ake ganin kai ne gaskiya ne to kai kuma ka nuna inda ka gaza din kar kai shiru ka nuna inda ka gaza wannan yana gwada kai kwaikwayon manzannin Allah rabbi inni qataltu minhum nafsan ya Allah na kashe musu wani rai kaga Allah yace ga sako zuwa ga fir'auna yace tab ya Allah garin fa na gudu na kashe mutum fa akafu an yaqtuluni inna kuma kashe ni zasu wannan magana ta annabi Musa ita take nuna cewa da annabi Musa ya bar Madiyana ba misira ya dosa ba domin da yawa malaman tafsiri suna cewa annabi Musa da ya bar Madiyana ya kama hanyar misira ya kashe mutum a misira ya sake komawa shi yasa da aka bashi sako sai ce ya Allah a ce kuma in tafi misira bayan na kashe musu mutum to rauni na farko kenan rauni na biyu fa yana da rauni na biyu annabi Musa ya ce to wa afi harunu huwa afqahu minni lisani wa na haruna yana gaya ma Allah ya ce wa na annabi harun ya fi ni fasaha ta harshe afqahu minni lisani kaga annabi Musa yana da fasaha amma wansa ya fi shi fasaha Allahu akbar ana zaban annabi Musa matsayin da ya fi kowane matsayi a duniya an ba shi mukamin da ya fi komai saboda gani ya cancanta amma annabi Musa yake cewa ba ni bane ka ji gaskiya ce ba ni bane akwai wanda ya fi ni saboda haka yasa a karantarwar manzon Allah idan da za a zaɓe ka kai ka san wani ya fi ka to ya kamata ka yi ikirari ya kamata ka yi ikirari annabi Musa kaga take ya ce Allah a ba ma wana saboda da farko ya fi ni mafasaha ya fi ni iya magana ya ce sannan idan aka bashi arsilhu ma'iya rid'an wato a bashi manzanci ya zamanto mai taimako gare ni ma'iya rid'an aunan al'aunu shine kalma ta rid'u yusaddiquni zai rika gaskanta ni inni akafu an yukazzibuni ina tsoron za su kare ta ni sannan kaga ya faɗa tsoronsa guda biyu ne na farko akafu an yaqtuluni ina tsoron za su kashe ni na biyu fa akafu an yukazzibuni ina tsoron za su kare ta ni Allah ka sani iya koyi da bayinka wannan babu shakka yana nuna gaskiyar annabi Musa alaihi salam ya samu matsala a harshensa shi yasa nan take annabi Musa alaihi salam ya kawo damuwarsa ga Allah madaukaki idan mutum yana da matsala a harshensa maganarsa ba za ta rika fitar dau ba za a rika samun tangarda kuma an samu hadisi ba shakka hadisin al-Imam an-Nasa'i ya kawo shi a kitabu tafsir هنا السنن الكبرى الإمام النسائي حديث ندبو ترى دليل ترى ده هم سند بيو حديث عبد الله بن عباس أنا كرنسا حديث الفتون الطويل حديث هنا ده أو وند بعد الأبار أن موسى عليه السلام أشكي الله بارك قالت امرأة فرعون لأم موسى وترى أنا ما ترى فرعون تأيكا وما هي فيها أن موسى عليه السلام سوى أن موسى هنا وجم ما هي فيها سا إفكي شاير دشي sai matar Fir'auna ta ce, "Ari ne ibni kawo min ɗana in gan shi." Wa wa'adatta yawman turiyaha iyyahu fihi. Sai mahaifiyar Annabi Musa ta ce mata alƙawari za ta ɗauko yaro ta kawo shi a wata rana. Wato ta ce, "Ranar kaza zan zo." Saboda haka sai matar Fir'auna ta yi umarni ga masu hidimanta, "Kursaniha وقهارمتها لا يبقى ين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة دون مكسن شما تفرعون تباشي دوكا دون مسوينا في تبتا يوضع كاودانا يكاو شوتا ما تفرعون تبادو وننتوكا كاكا أن المسلسة مشوشو تفاماسو كمبينيو فلم تزل الهدايا والكرامة والنهل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. لما تفرعون تبادى والنوم لي متاني سكي لاي وسما باجرا سكي سيان كاو موسى سكاو كوتنبا تند غفادر فرعون هرجدا ما هي فرع النبي موسى متاني سكي لاي دكو تتكا mahaifiyar Annabi Musa tana fitowa da ɗa sai ana ta ba ta kyauta ana ta ba da kyauta har ta shiga gidan Fir'auna saboda a duniya dama ba wanda ake tsoro kan Fir'auna bare kuma matarsa matar sarki ai tana da ita ma tana da kwarjini irin na sarki falamma dakala alaiha lokacin da Annabi Musa ya shigo gare ta ta ba shi kyauta wa akramatu ta daraja shi ta yi farin ciki da ganinsa sannan ta yi ma mahaifiyarsa kyauta wannan duk ya zo cikin bayanin Abdullahi bin Abbas na halat ummahu bi husni athariha alayhi saboda kyawun tarbiyyar da ta ba ma yaro da kulawa da shi sun makala sai ta ce la'atiyan nabihi fir'auna barin kai ma fir'auna ya ga yaro yadda ya girma yadda ya kyau falayanhilannahu shi ma dole sai ya ba ma yaron nan kyauta ولا يكرمن فلما دخلت به عليه سو ذاك تشيغو عند فرعون يكي غا يارو فان كاو يارو ياي كاو جعله في هجره سي دور يارو اكينسا فتناول موسى لحية فرعون ادن موسى ينا دان جنجري تو كاسن يارو يكن سو يغا باكون ابو سي يغا جيمن فرعون وني ايري saboda haka da ya kama gemun fir'auna ya jawo toka karfin nan tun yana jinjiri Allah ya bashi yana jan gemun fir'auna sai ga fir'auna a ƙasa warwas jinjiri ya kada mai mulki fir'auna ya ce wannan ba mutum bane wannan ba mutum bane mutum ya kada ni yana jinjiri Fir'auna ya ce har abada ba zai da wannan mutum ba ne kuma wannan ya tabbatar da abin da matsafa suka faɗa min daga zuriyar Ibrahim za a samu wanda zai annahu ya kutulo ka za a samu wanda zai kashe ka kuma dama an gaya min zai kada ni to gashi yaro ya kada ni yau don haka bisa dukkan alamu wannan yaron shi ne wanda dama zai zama ajalina saboda haka ku nemo masu yanka nan da nan ya ba da umarni su ake kira azzabahun liyazbahuhu don su yanka yaro dazu-dazu nan ake tara ma yaro kyauta yanzu kuma gashi ana sanarwa za a kashe shi saboda haka matar Fir'auna ta zo fa tafa ila Fir'aun a guje da ta ji labarin ya sa a kira masu yanka in ji Abdullahi bin Abbas tace ma bada laka fi hadha al-gulam mai ya faru wanda har ya sai ga zaka bada umarni a kashe shi Firawun ya ce ba kya ganin abin da ya faru, yaro ya kama gemuna ya kada ni, ai ba zai yiwu ba, sai an kashe shi. Ta ce to ni ban yadda ba, saboda wannan yaro ai jinjiri ne, yaushe jinjiri za a ce ya yi laifi. Yaushe jinjiri zai yi laifi, za ka ga yaro yana karami, saboda rashin hankali sai ya zagi mahaifin shi, sai ya daki mahaifin shi. Jinjiri yaro karami bai da hankali, amma inda babba ne ba zai zagi mahaifin shi ba. Inda da hankalinsa ba zai daki mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba, amma za ka ga yaro karami yana marin mahaifiyarsa, amma ba laifi ya yi ba. Shi sa manzon Allah ya ce ba a rubuta ma yaro laifi sai ya balaga, domin yaro idan ya kai balaga ne yake samun hankali. Take cewa bai kamata ka yi irin wannan hukunci ba. Shi ne sai ya ce to ni dai a fahimtata wannan mutumin ba ɗan adam ba ne. Yadda muka yi sa sai dai a kashe shi. Ta ce to a gwada, abinda za a gwada shi ne a kawo garwashi na wuta guda biyu, a kawo lu'u-lu'u. Ana cewa shi da kansa ya bada wannan shawaran, idan yaro ya ɗauki garwashin wuta to ba shakka yaro, kaga inda zai iya sa hannu ya ɗauki garwashin wuta zai kono, ai zai kone shi. To Fir'auna kenan ya ɗan samu sauƙi, ya gwada cewa ba da gangan ba ne yaro ya kada shi. Amma idan yaro nan ya iya ɗaukan lu'u-lu'u, kaga yaro ya san mai kyau, to da gangan ya kada Fir'auna. Saboda haka sai aka kawo shi Annabi Musa alaihi salam, kuma kamar yadda labari ya gwada, da za a ba da aka kawo lu'u-lu'u ga garwashin wuta, shi Annabi Musa ya ɗaga hannu zai ɗauki lu'u-lu'u ne. Kaga kenan tun yana ƙarami akwai basira, kada Fir'auna ɗin da sanin shi ya yi. Amma da ya yi haka sai mala'ika ya zo sai ya mai da hannu sai ya ɗauki garwashin wuta, kuma da ya ɗauki garwashin wutan sai ya kai ga sawa a bakin shi, har ya kai ga sawa a bakin shi. Ka dubi hikima, ai idan aka ce yaro ya taɓa wuta daga nan ma yake sakewa, amma sai Allah ya ɗauke zafin sai da ya kai ga sa abun ma a bakinsa, don dai Fir'auna ya gamsu cewa wannan ba da gangan ba ne, don Allah ya tseratar da jinin shi Annabi Musa alaihi salam. Fanta za'at hu ma min, a lokacin da ya sa garwashi a bakinsa sai ta matar Fir'auna nan da nan ta fizge. Fakalati mar'a, sai matan ta ce ala tara, ba ka gani? Fasarrafahu Allahu anhu, wannan dalili ya sa Fir'auna sai fita, ya ce to babu ne ba'da ma kana muhammadi, da ya yunkuri sai ya kashe Annabi Musa alaihi salam. Wannan labari ya zo cikin hadisi na al-Imam an-Nasa'i, kuma malaman hadisi da yawa sun yi ƙorafi a kansa, kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a mujallar na 6 shafi na 428, yana inganta labarin Abdullahi bin Abbas, yana inganta wannan hadisi, saboda labarin za ka ga ya dace da ma yanda Al-Qur'ani ya kawo bayani. Ya ce wa asahuma warada fi jami'i dhalika ma akhrajahu an-Nasa'i wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Ibn Hajar ya ce hadisin nan kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi, haka nan al-Imam Abu Ya'la ya rawaito shi, kuma isnadinsa yana da kyau. An Ibn Abbas, shi ake kira hadisul futun at-tawil, wato hadisin nan ya kai warka uku cikakku tsawonsa. Hadisin ya kai warka uku cikakku, kuma hadisi ne wanda yake ya inganta, domin akasari kalmomin da suka zo cikin hadisin ba kalmomi ne da suka saba manasin Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah ba. Haka nan Ibn Kathir, shi ma Ibn Kathir malamin hadisi ne, masanin hadisi ne. Akwai littafinsa na tarihi Al-Bidayatu wan Nihaya, ya kawo wannan hadisi da yake bada labarin Annabi Musa tsakaninsa da Fir'auna, yana mujallar na biyu shafi na 181, kuma ya kawo labarin har yanzu a tafsirin shi, tafsirin Ibn Kathir. Sai Ibn Kathir ya ce wal ashbahu wallahu a'lam annahu mawqufun wa kaunuhu marfu'an fihi nabar. Ibn Kathir ya ce hadisin nan isnadinsa yana da kyau, kuma zahiri ya tsaya ga Abdullah ibn Abbas, amma dai bai isa ga manzon Allah ba. Ba za a jingina wannan hadisi cewa Annabi ne ya ba da labarin ba, amma ya tabbata cewa sahabin Annabi Muhammad shine Abdullah ibn Abbas ya ba da wannan labari. Don haka yasa in ka dubi Al-Qur'ani, duk inda ake magana game da Annabi Musa alaihi salam, za ka ga ana nuna cewa Annabi Musa yana da matsala ta wajen harshe. Wato da ya girma sai zamanto harshensa yana daure, harshen Annabi Musa yana daure, in yana magana sai wanda ya saba magana da shi zai iya ganewa. Amma ka dubi iko na Allah, shi Allah subhanahu wataala in ya zaɓe ka, babu ruwansa da kyanka ko kyawun halittarka. Allah ya zaɓi Annabi Musa. Annabi Musa yana da matsala ta wajen magana, amma wannan matsalar ta wajen maganar Annabi Musa ba damuwa ba ce ga Allah, saboda matsalar ita kanta ai da izinin Allah ne. Don haka Isa ibn Kasir sai ya ba da misali kamar a suratu Zukhruf aya ta 52, Fir'auna a lokacin da Annabi Musa ya taho da manzanci, sai Fir'auna yana gaya wa mutanen garin, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun, yanzu da ni da wannan, in ji Fir'auna, da ni da wannan makaskancin, don almahini shi ne makaskanci. Me yasa ya kira Annabi Musa makaskanci? Saboda Annabi Musa ba shi da mulki, ba shi da dukiya, sai ya ce kuma ba shi da lafiya, wala ya kadu yubin, ko magana bai iya ba, in ji Fir'auna. Kaga yana goranta ma Annabi Musa alaihi salam, yake gaya wa Banu Isra'il, yake gaya mutanen Masar, shi Fir'auna yake cewa tsakanina da Musa wanne yafi? Shi Musa dai makaskanci ne, ba shi da mulki, babu dukiya, babu lafiya, maganar ma bai iya ta ba. Shi ne Ibn Kathir ya ce wannan Fir'auna ya yi amfani da wannan dama ne don ya ɓaci Annabi Musa, amma asali babu shakka Annabi Musa ya girma da wannan illa a harshensa. To amma kamar da muka karanta a nan, kaga lokacin da Allah zai masa wahayi, sai Annabi Musa ya nemi a haɗa shi da ɗan uwansa Haruna. Me yasa? Saboda Annabi Haruna ya fi fasahan harshe. Wannan abu na ɗaya ba shi kaɗai ba ne roƙon da Annabi Musa ya yi ma Allah. In ka koma suratu Taha, ai Annabi Musa cikin addu'ansa ya ce rabbi shrah li sadri, ya Allah ka buɗe min kirjina. Domin Annabi Musa yana tsoronsu ƙwarai. Ai dalilin tsoronsu yasa Annabi Musa ya hijira ya bar Masar, shine Annabi Musa ya ce ka buɗe kirjina in daina tsoron kowa in ba kai ba. Na biyu, wa yassir li amri, ka sauke min al'amarin nan. Saboda Annabi Musa ya san waye Fir'auna, ba ƙaramin aiki ba ne gwagwarmaya da Fir'auna. Annabi Musa ya ce Allah ka sauke min. Na uku, wahlul uqdatan min lisani, Allah ka kunce kullin da yake kan harshe na, ka kunce kullin da yake kan harshe na, yafqahu qawli, don su iya fahimtar magana na. Kaga kenan haduwar Annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala, wannan wato na farko Annabi Musa yake roƙon Allah, kuma nan take Allah ya amsa masa addu'ar shi. Domin Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa, an baka duk abin da ka roƙa. Ashe kaga kenan daga ranar da Annabi Musa ya haɗu da Allah, ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala, wannan ganawar daga ranar Allah madaukaki ya kawar da wannan aibu da take da yake harshen Annabi Musa alaihi salam. Amma duk da haka sai Annabi Musa ya ce ko da dai ka kawar da wannan aibu, Allah ka ba wa na manzanci, huwa afsahu minni lisana, ya fi ni fasahan harshe. Annabi Musa yana da fasaha babu shakka, da Allah ya kawar da aibu da yake kan harshensa. Mutumin da ya dade yana magana, ya kware da magana da wanda yanzu ya samu lafiya, ba za su zama ɗaya ba. Shine abin da Annabi Musa yake cewa, yanzu an warkar da ni, amma Haruna ya fi ni fasaha. Saboda ka ya dade tare da mutanen nan, idan aka ce fasaha ba wai iya maganar kaɗai ba. Barin Annabi Musa ga Masar zai samu naƙasu ta wajen iya maganarsa da mutanen. Abubuwa da yawa sun canza wanda shi bai sani ba. To idan aka haɗa da Annabi Haruna, kaga za a samu nasara. Me Allah madaukaki ya ce?
Thank you.
anan ma Allah madaukaki ya tabbatar ya amsa addu'ar annabi Musa alaihi salam. Qala ta Allah yace sanashuddu abudaka, sanashuddu sanuqawwi abudaka, za mu karfafa ma damtsanka, za mu karfafa ma damtsanka. Wannan ana cewa tamsilun ne, misali ne, domin asali karfin hannu yana damtse, karfin da hannu yake da shi yana ina, yana ga damtse. Don haka yasa daga damtse yake gane mutum mai karfi ne ko rago ne. Allah yace za mu karfafa ma damtsanka, wato yana nufin za mu karfafa maka wannan da'awa da za ka tafi. Kaga take kenan Allah madaukaki ya karbi addu'ar annabi Musa alaihi salam, za mu karfafa maka bi afika da dan uwanka Haruna, wa naj'alu lakuma sultanan, kuma za mu ba ku wani iko, za mu ba ku wani iko. Allah zai ba ma annabi Musa da annabi Haruna wani iko. Wannan ikon wata baiwa ce, wata mu'jiza ce, mu'jiza ce. Annabi Musa da annabi Haruna za su zo Misra, za su zauna a Misra su dinga wa'azinsu. Allah ya ce fala yasiluna ilaikuma, duk ƙarfin Fir'auna ba zai iya tunkaran annabi Musa ba. Duk ƙarfin Fir'auna kaga ba zai iya zuwa ya kashe annabi Musa, ba zai iya zuwa ya cutar da shi ba, kamar da bane. Da an yi nufin za a kashe annabi Musa ya bar gari, amma yanzu fa annabi Musa ya taho gari da ƙarfin Allah, saboda haka babu kafirin da zai iya taɓa shi. To wannan guri yana da waƙafi biyu. Idan ka ce naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina, to ya ɗauki ma'ana, wato idan dai kuna tare da ayoyinmu, maƙiya ba za su iya isowa gare ku ba. Ko kuma ka mai da waƙafin baya, wanaj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma, za mu ba ku wani iko, wata mu'jiza, wata kyautar Allah, kafiran nan ba za su iya isowa gare ku ba. To sai bayani na biyu, bi ayatina yace antuma wa man ittaba'akum al-ghalibu, in dai kun riƙe ayoyinmu, to da ku da waɗanda suka bi ku su ne masu rinjaye. Kaga magana kashi biyu ne, wato annabi Musa zai samu garkuwa, zai samu kariya kar ya damu wannan wa'azi ya tafi ya ci gaba da yi. Na biyu fa, idan annabi Musa yana son ya ci galaba, to ya riƙi ayar Allah tabaraka wa ta'ala, mabiyan annabi Musa su yi riƙo da ayoyin Allah. Shi yasa ya ce bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna, sannan ana ɗaukar sa a matsayin mu'jiza. Wannan ya tabbatar da annabi Musa alaihi salam ya samu galaba ɗin, Al-Qur'ani ya tabbatar mana. Amma anan an yi masa sharaɗi ne, anan sharaɗi aka yi, sai ya yi riko da ayoyi zai ci galaba. Amma a suratu Safati aya ta 114 Allah ya tabbatar annabi Musa ya samu galaba. Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Harun, haƙiƙa mun yi wata kyauta ga Musa da Haruna. Ya ce wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil adhim, mun tseratar da su da jama'arsu daga babban musiba mai girma. Sai ce a ƙarshe wa nasarnahum, mun ba su nasara. Da ana magana akan mutum biyu, Musa wa Harun, najjaynahuma wa qaumahuma. Amma da aka zo wajen nasara fa, sai Allah ya ce wa nasarnahum, hadda mabiyan annabi Musa da annabi Harun. Shi yasa Allah ya ce fa kanu humul galibi, sai suka zamanto su ne masu galaba. Ashe sharaɗin aiki da ayar Al-Qur'ani, ayar da Allah ya ba mu annabi Musa, wannan ba wai ga annabi Musa da Haruna bane, mabiyan annabi Musa da annabi Harun alaihi salam. To sai Allah madaukake ya ci gaba da ba da labari. قالوا ما هذا
الله.
kaga an gama ba da labari haduwar annabi Musa alaihi salam da Allah tabaraka wa ta'ala ganawarsa da Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum Musa lokacin da annabi Musa ya je musu to kenan annabi Musa ya bar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da shi ya wuce Misra ya tabbatar da sakon Allah lokacin da annabi Musa ya je gare su da ayatina bayyinatin ya zo musu da mu'jizozin mubayyanannu kalu sai suka ce ma hadha illa sihrun muftaran wannan ba komai bane face sihiri da aka kirkiro kuma sihirin babba ne wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin a iyayenmu na farko da kakanninmu ba mu taɓa jin irin wannan sihiri da Musa ya zo da shi ba wato kuma ka duba da mu'jiza ce an san cewa ba za a iya yin irin abin da annabi Musa ya yi ba amma ba a yarda Allah ne ya turo shi ba sai suka ce sihiri ne babba ba a taɓa yin sa a duniya ba kai Musa babban masihirci ne me Allah ya ce a gaba قال موسى عليه موسى عليه السلام سيأتي ربي الله مهلكينا أعلم بمن جاء بالهدى في قواسا وان دي ذول الشريعة من عنده دقا وجنسا ومن تكون له عاقبة دار وان دكما جدانا كرشيك تبتا قريشي إنه لا يخلق الظالمون للي الظالم دي باطا نصارا فتو أن موسى هنا تبتا دا ميقس في عشي زي غلبا قومي دا ديوا shine yake nufi da waman takun lahu akibatu dar kamar inda Allah ya faɗa a suratul ra'd wa sayalamu al-kuffaru liman ukiba dar annabi Musa alaihi salam ya kai mu'jiza kuma sun tabbata babu wanda zai iya wannan in ba Allah ba amma duk da haka sun ki musulunta shine sai fir'auna ya take fito da wani salo me yace kala fir'aun ya fito da wani salo wato annabi Musa ya zo da mu'jiza an nemi wanda zai irin sa an rasa suka ce kai wannan mu'jiza ya kai ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin har iyayenmu har a tarihi ba mu taɓa jin wanda ya sihiri irin wannan ba fir'aun sai yana so ya kawar da hankalin mutane sai ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku jama'a ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni dai ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba kuma wannan karka dauka zamanin da ne har yanzu akwai mutanen da suke gani in kana cin nasara to ko bautan ka ma za su iya yi bautar ka ma sai a yi idan dai al'amuranka aka ga akwai nasara to bare fir'auna an ga cewar a duniya a lokacin ba mai karfi kamar sa ga dukiya saboda ka za a yi ta tara ma kasa har ma kai ka yadda kai din kai ne Allah to abin da ya faru da fir'auna kenan ƙarya ce ai muqarrabai suka dora shi a kai shine yake cewa ni dai ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba sai ce fa ukidli ya hamanu ina hamanu shine wazirinsa yace je ka a busa wuta wato a hura wuta a gasa kasa kenan a kwaba a samu tubali wato tubalin ma da za a yi wannan gini sai an kona shi da bricks za a yi idan an kona wannan tubalin faj'al li sarhan ka gina min bene as-sarhu shine al-qasr al-murtafi bene mai tsawon gaske duk abin da yafi tsawo ana kiransa as-sarhu wanda ko kana nesa zaka hange shi har yanzu duniya tana da wannan yayi zaka kasashe suna sha'awar haka kamar faransa tana da wannan karfen da ta kafa kamar saudiya ita ma wannan agogo da ta sa wato mutane ko daga nesa ka hangi abu shine fir'auna yace a gina mar bene mai tsawo amma shi wannan benen yana so ne zai hau la'alli aqalu ila ilahi musa ina so in leka in ga Allah musa saboda ka dukiya da mulki sukan sa mutum ya zama mara kunya ya manta mahaliccinsa kuma ya iya faɗin kowace kalma Allah ka tsare sai ce wa inni la'azunuhu min al-kadhibin ni ina tsammani dai Musa makareci ne wato yana cikin masu ƙarya to wannan ya samu fahimta daban-daban in ka dubi littafin tafsiri zaka gani kamar bayanin Ibn Ashur a littafin At-Tahrir wa At-Tanwir mujallad na 21 shafin 122 shi dai al-Qur'ani lam yadhkur al-Qur'anu anna hadha sarha buniya shi dai abinda al-Qur'ani ya karantar da mu fir'auna ya ce a gina mar bene zai hau kan benen ya leka ya ga Allah Musa amma al-Qur'ani bai karantar da mu an gina ba a gina ba babu wannan cikin al-Qur'ani manzon Allah ma bai faɗa ba sahabbai ba su tambaya ba kasan su sahabbai ba su da karambani irin namu mu mukan so mu san komai kwakwaf don haka idan labari ya zo sai mu damu annabi to me ya faru ya rasulullah ha sahabbai ba su haka wama kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa idan Allah ya bada labari Allah bai ce muku ga kaza ba ai ba mantawa yi ba to ku bar shi haka saboda haka anan babu tabbas shin fir'auna tabbas an yi wannan ginin ya hau din ko kuwa babu in ka dubi tafsirin al-Imam at-Tabari zaka gani shi al-Imam at-Tabari ya ruwaito hadisin Anas bin Malik akan cewar hadisi kai wanda aka samu daga cikin tabi'ai al-Imam as-Suddi yayi wannan fassara al-Imam as-Suddi yayi wannan fassara ya bada labarin cewa an yi gine din kuma fir'auna ya hau amma ba duka malaman tafsiri ne suka yi da saboda babu wata hujja ingantacciya hujja da ta inganta ita ce hujja da ta samu ayar al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah to ba za ka ga wannan hujjar ba illa dai fir'auna yayi korafi akan cewar a gina mata bene idan an gina wannan bene zai hau dan ya leka ya ga Allah annabi Musa alaihi salam shin an gina din ya hau din wannan babu tabbas akai to amma dai mun samu wata hujja kuma ta ilimi anan kamar yadda yazo cikin bayanin al-Imam Ibn Khuzaimah yana kitabu tauhid babi na mujallal na farko shafi na 264 الإمام ابن خزيمة يتي فصنعوا يا ذوي الهجة كثورا راياكما صهنك لي دليلا آخر من كتاب الله قاوت هجادة القرآن أن الله جل وعلا في السماء شوى الله ينا سما قاوت هجادة القرآن شوى الله ينا سما سيكتو غالبار فرعون yana gwagwar maya da annabi Musa me yasa fir'auna yace a gina mar bene zai hau ya leka ya ga Allah Musa saboda fir'auna ya san Allah yana ina yana sama inda annabi Musa bai ce Allah yana sama ba da fir'auna ba zai haura ba zai ce a to a ƙasa ne a tona mai rami annabi Musa ya ce Allah yana sama sai ce ku gina min bene zan hau in leka sai ce to kaga hatta annabi Musa ya karantar da haka don haka yasa wannan magana ta zo wuri biyu a cikin Al-Qur'ani da nan suratul qasas da kuma suratul ghafir suratul ghafir aya ta 36 zuwa 37 wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablugha al-asba wannan suratul ghafir kenan ya haman ka gina min bene abinda yasa nace ka gina min bene tayu in isa ga hanya cikin hanyoyi waɗanda ake hawa sama shi sai ce la'alli ablugha al-asba sai ce asbab as-samawati wal-ardi saboda sama da kake gani ba wai sarari bane kawai akwai hanya in baka san hanyar ba inda zaka kaga ya gwada fir'auna yana da ilimi tuntuni fir'auna ya sani sararin samaniya in ka daga ido zaka dauka sama kamar fili ne kawai la masana kimiya su ma sun hada sama tana da hanyoyi kuma in ka kuskure hanya ɗaya to ka halaka saboda haka in za ka yi tafiya a saman mace ka san hanya shi ne fir'auna ya ce a gina mar bene ta yiwu ya dace da wata hanya na hanyoyin sama ya iya bi har je ya je ya leka ya ga Allah annabi Musa ya ce wa inni la azunnuhu kadhiba ni ina tsammanin annabi Musa makaryaci ne wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'ani as-sabil aka yi ta kawata ma fir'auna mugun aikinsa yana yin abu mara kyau yana ganin abu ne mai kyau Allah ya hukunta cewa batacce ne sai Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabaq makircin fir'auna bai kasance ba face cikin hasara da kuma tabewa kaga iyakar abinda Allah ya faɗa kenan saboda haka ba abinda fir'auna yayi wanda ya ci nasara a kansa a rayuwar shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك